Sasha Hausa na Maryam Amar kake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis 14 ga watan Afrilu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shekara 8 bayan sace ɗaliban makarantar Chibok da ke jihar Borno, al'ummar garin sun gudanar da wani taron addu'o'i don neman Allah ya kawo ƙarshen matsalolin tsaro. Tare da yin kira ga gwamnati da ta taimaka don ganin an sako sauran ɗaliban da har yanzu suke hannun mayakan Boko Haram.
Muna buƙatar gwamnati ya sa ƙarfi, akwai ƴan matan nan domin yanzu muna waya da waɗansunsu a cikin wayanda suna dajin ma yanzu haka. Jiya mun yi mitin mu iyayen duk har mun kira wayansu ƴan matan sun ce mana suna Maiduguri amma kuma ba su san inda suke ba. To an ta yaya za a shigo da su a Maiduguri ba tare da sanin gwamnati ba?
To muna tafa da ƙarin bayani. Idan muka leƙa shiyar arewa maso yammacin Najeriya kuwa za ku ji cewa 'yan ta'adda sun yi garkuwa da wasu ɗalibai mata su biyar 'yan kwalejin kimiyya da fasahar lafiya da ke garin Tsafa a jihar Zamfara. Bayan haka za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Russia ta ce a ranar Alhamis jirgin ruwanta na yaƙi da ke tekun Bahar al-Aswad ya lalace kuma dukkanin ma'aikatan jirgin an kwashe su sakamakon fashewa da ta auku a cewar Russia. Lamarin da Ukraine a nata ɓangaren ta ce harin makaminta mai linzami ne ya lalata jirgin. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Rasha sun rawaito ma'aikatar tsaron ƙasar ta ɗora alhakin wuta da ta tashi sanadiyar dakon alburusai cikin jirgin ruwan na Moskva. Sai dai gwamnan Odessa ya ce wasu makamai masu linzami guda biyu ne suka afka wa jirgin. A ranar Laraba ne fadar White House ta ƙarfafa furucin bazata da shugaban Amurka Joe Biden ya yi a ranar Talata cewa mai yiwuwa shugaban Russia Vladimir Putin na aikata laifin kisan kiyashi a Ukraine. Biden ya kuma sanar da cewa Washington za ta sake aikawa da ƙarin dala miliyan 800 na makamai, alburusai da sauran taimako ga Ukraine. Yan uwa da iyalan mutanen da 'yan ta'adda suka sace a jirgin ƙasar nan tsakanin Abuja zuwa Kaduna na cikin tarabbabin rashin tabbas akan makomar 'yan uwansu. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya tattauna da Labib Mahmud wanda 'yan uwansa ke hannun 'yan ta'adda da kuma ministan ayyukan 'yan sandan Najeriya Alhaji Muhammad Maigari.
Akwai kanwata cikin jirgin da ya faɗi 28 ga watan da ya shuɗe March kenan. Akwai kuma dan uwana shi ma mijinta kenan Muhammad Dayyabo.
Yanzu wani hali suke ciki, kuna da bayanin su ko kuna da wani mu'amala da waɗanda ke ta'addancin nan ko an yi muku magana game da su ko yaya?
Akwai babbanmu da aka yi magana da shi, ina ga bayan kwana ɗaya da abin ya faru. Ya faru Litinin, an kira shi ranar Talata da dare. To tun wannan kiran dai ba mu sake ji ba. Sai dai abubuwan da muke gani a social media da yanar gizo cewa gashi an turo wasu fina-finai su masu garkuwa da mutanen suna neman gwamnati ta shigo magana, akwai bukatunsu.
To ita gwamnati ko wakilan gwamnati ko jami'an tsaro sun kira ku sun yi magana da ku ko jami'an kamfanin jirgin ƙasan da dai sauran ƙaraban gwamnati?
Gaskiya ba wanda ya kira mu, amma mu mun kai kanmu dan tsirarunmu da abin ya shafa mun je mun nemi ganin shi ministan transport a Meci kenan. To ba mu samu ganin shi ba, muka ga mataimakinsa wanda Bemisola Saraki. To ta dai nuna cewa gwamnati na yin wani abu a kai iya abin da muka yi kenan. Sai kuma 'yan letoci da muka rubuta shi minista din na police affairs da kuma yanzu mun rubuta wa shi mataimakin shugaban ƙasa. To amma su NRC kenan wanda suke da haƙƙin safaran jirgin kasan ba su neme mu ba.
Malam Labib Mahmud kenan wani da aka sace ƴan uwansa a cikin jirgin kasan nan da aka kaiwa hari tsakanin Abuja zuwa Kaduna a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi ministan ayyukan ƴan sanda na Najeriya Alhaji Muhammad Mai Garidin Yaɗi domin in ji martanin da zai iya maidawa dangane da wannan ƙorafe-ƙorafe da ƴan uwa da abokan arziki suke yi akan rashin sanin makomar waɗanda aka sace a cikin jirgin ƙasa inda yake cewa.
Muna sanar da akwai mutane da yawa da tsare kuma hukumomin tsaro musamman ƴan sanda da sojoji duk ana ƙoƙarin haɗa kai a kai da za a yi a shawo kan matsalar. Matsala ce wadda za a iya ce ga lokacin da za a yi ba amma dai muna nan bayanai kuma ɗaukan matakai wanda suka dace.
Akwai yiwuwar kenan za a tattauna da su ne tun da an ce suna da wasu bukatu da wai ku gwamnati kun sani?
Ba magana tattauna da su masu wata gwamnati da zagen mude ba musan bukatunsu ba wanda suka fara suka ɗauki wannan mataki da suka ɗauka. Magana wani sulhu da su gwamnati ba wani da ba ta da wani shiri na sulhu da su ko alaƙa.
Kamar wa'innan ana cewa suna da waɗansu kwamandoji da ke hannun gwamnati suna neman a yi musanya idan haka ta faru za ku iya musanya. Yaɗin domin a kuɓutar da waɗannan mutane da ke hannunsu.
To ya za a yi a saki mai laifi yana hannun hukuma ko kuma yana hannun kotu. Mu muna da ikon mai laifi ko a samu wannan laifi. Kuma kamar na faɗa maka dai sulhu dai tsakaninmu da irin wannan mutanen babu shi.
To kana ganin gwamnati na da kayan aiki da ƙarfin da za ta yi amfani da shi wurin kuɓutar da mutanen nan ba tare da an yi hasarar rayukansu ba?
Kwari da gaske akwai kan aiki mana da amma ka ga shi ta kuma asarar rayuka na wasu mutane ba za a hana ba in ta sama. Amma dai abin da aka fi so a fito da waɗanda suke tsare kuma gwargwarin iyawa da ransu da lafiyarsu.
Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. A yau 14 ga watan Afrilu aka cika shekara 8 da mayakan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da ɗaliban makarantar Chibok a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Duk da cewa an ceto galibin ɗaliban wasu kuma suka gudu, har yanzu akwai wasu da ke hannun mayakan. Al'ummar garin na Chibok sun gudanar da wani taron addu'o'i don neman ɗauki daga Allah tare da nana ta yin kira ga hukumomi da su ƙara ƙoƙarin ganin an ceto sauran ɗaliban. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu.
Al'umman wannan gari suka ce koda shige ya yi ɗan sauki amma suna neman ɗauki daga wajen Ubangiji Mahalicci da shigo don taɓa zukatan waɗannan da ke kawo musu har-hare jifa-jifa don su kawo ƙarshen wannan lamari. Al'umman wannan gari suka ce yanzu haka rayuwa ya yi ƙunci saboda matsalolin tsaro da suke fuskanta da kuma rashin hanyoyi na zuwa garin Chibok ɗin wanda sai an yi zagaye kafin a isa wannan gari ko kuma a kwashe yinin guda ana ta bugar hanya wannan hakan ke kawo musu cikas wanda suka ce a ƙasarinsu manoma ne ba zai haifar masa da ɗa mai ido ba don ganin cewa suna da matasa mai yawa a wannan yanki da su ma suna bukatan abin da za su rufa a kansu asiri da sauran wanda suka dogara da su. Wannan taro na addu'a dai ya samu halartar manya da ƙanana da dukkaninsu suka taru bai ɗaya don kokawa Ubangiji game da irin matsalolin da suke fuskanta a yanzu haka. Honorable Yagarakawa wato tsohon shugaban karamar hukumar, ko wani hali ne mutanen nan suke ciki a yanzu haka?
Saboda ruwan sha ma gwamnati ya hari bohol, babban bohol ba bude ba tukuna
haka.
Amma a yanzu haka ruwa busus ɗaya wannan ana sayanta naira 500 wani ma yana neman kari. To talaka nan zai samu a cikin kwana ɗaya tukuna zai je ya saya ruwa naira 500. Na ɗaya, na biyu, nama da kake gani kilogram ɗaya mutum zai nema 2,500. Yaushe talaka zai samu 2,500 ya saya nama. Abinci saura abin dafa wamfa. Ita ce wannan za ka gani ana nema naira 20 naira 30. Biyu ba zai iya dafa maka tuwo ba. Keke na fef inda ya kamata kowane talaka duk inda mota zai shiga ba za a bar ka wai ka fita ka bar cikin gari ba ko kilomita ɗaya ba za ka bari ba wani irin kunci ne wannan.
Shi ma Malam Yakubu Nkeke ko ka yayi cewa
mu iyaye za mu
mu yi addu'a na musamman na cika shekaru 8 na yaranmun da suka rage a hannun mutane nan a daji. To muna bukata gwamnati ya sa ƙarfi ya gani cewa mu gani cewa ana kawo mana, kuma muna zato akwai ƴan matan nan domin yanzu muna waya da wayansu su suna ce mana suna Maiduguri a cikin wayanda suna daji mai yanzu haka. Jiya mun yi meeting mu iyaye duk har mu kira wayansu ƴan mata sun ce mana suna Maiduguri amma kuma ba su san inda suke ba. To a ta yaya za su za a shigo da su a Maiduguri ba tare da sanin gwamnati ba?
Al'umman wannan gari dai na cigaba da kai kukansu wajen mahallici don saboda magance musu irin wannan matsaloli da suka samu kansu a ciki. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda, biyu. A arewa maso yammacin Najeriya, 'yan ta'adda sun yi garkuwa da wasu ɗalibai mata su biyar na kwalejin kimiyya da fasahar lafiya ta garin Tsafa da ke jihar Zamfara. Nan take dai jami'an tsaro ba su ce uffan ba, amma shugaban makarantar ya tabbatar da aukuwar lamarin. Wakilin muryar Amurka Sani Shu'aibu Malumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan iftila'i dai ya uku ne a daren Laraba gabanin safiyar jiya, kamar yadda mazaunin garin Abdullahi Sani ya shaida mani.
Lalle sun shigo amma ba kwalejin ne suka shigo ba, sun shigo inda 'yan makaranta suna samu gidaje ne a gefen gari suna zannawa. To a nan gidan da suka kama ne suka shigo su 'yan bindiga nan, suka tafi da mace biyar. To kan hanyar suka zuwa ɗaya ba ta lafiya. Sai suka sake ta dawo gida amma hudu na hannunsu yanzu haka. Akai illa dai jami'an tsaro sun shigo kuma suna cigaba da dan zagayawa a cikin gari.
Duk kokarin da nayi na jin ta bakin rundunar 'yan sanda ya ce tura. To amma na sami zantawa da shugaban ita wannan kwalejin kimiyya da fasahar lafiya Yusuf Idris Marado, wanda ya bada tabbacin aukuwar lamarin tare da karin bayani.
Wayewar garin jiya daidai lokacin da ake saurin misalin karfe 5 nake samun labarin cewa 'yan bindiga sun zo sun ɗauki wasu yara daga cikin wasu gidaje da suka ɗauka can cikin gari sun tafi da su. To shine da sai na tambayi duk sauran jama'a na security suka ce suka yi min confirmation cewa lalle an ɗauki wannan yaran 5. Da sai da muka zo je gidan na ga gidan na ga lalle gida ne mai ɗaki 3 suka ɗauka, ɗan ƙaramin gida ne. Kuma a dududu ɗalibai 7 ne ke ciki duka mata. Suka buge ɗaki ɗaya suka ɗauki yarinya 3, suka buge ɗaki ɗaya suka ɗauki yarinya 2, na ukun ba su shiga cikin shi ba su dowa, don haka sun bar yara 2 a ciki. A cikin 7 sun ɗauki 5. A kan hanya ɗayan ma da aka tashi ba ta ji da takalma ba, ta kasa da ƙaya da komai ta kasa tafiya, suka gaji suka batta nan sai ta dawo. Ita kuma sai yana yi tana kan hanya sai ta hangi wasu jami'an tsaro na road safety, sai musu ta zo wurin su suka sa aka kawo ta gidan da aka ɗauki ta. Muna can muna babatu kai ya za a yi, sai aka ce ai guda ta dawo. Da muka rice to mu ga mai asibiti da ita, daga nan sai muka yi asibiti muka same ta, dama ita ta kasa tafiya ne suka dawo da ita. Ta ce amma sun wuce da hudun. Ainihin shi wannan gida ita makaranta da aka ce babban makaranta ce tana da wanda inda take ajiye ɗalibai. Kuma wasu ɗalibai ko akwai wurin suna neman su zauna wuraren da suka ga dama, wasu ma aure da rin suna aje da matansu ko da 'ya'yansu da mazajensu. To wannan gidan ya zama gida ne wanda a cikin gari suka zo ɗauke shi da kansu suka biya, kamar yadda ake a kowace institution na cikin dai makaranta a duniya mutum na ɗauka gida inda ya ga dama. Wannan gida da aka ɗauki yaran yana cikin inda muka hana su.
Kwalejin dai sun ɗauki kwararren matakai kuma suna ci gaba da yin hakan kamar dai yadda ya yi bayani. A halin da ake ciki ita wannan ɗaliba Tani, 'yan uwanta sun zo sun tafi da ita bisa izinin da suka samu don ta samu natsuwa a gida. San Shabi Malumfashi, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
Madalla a gaida Sani Shu'aibu Malumfashi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahotonmu na musamman.
A ranar Lahadin da ya gabata ne, al'ummomin wasu ƙauyuka ƙaramar hukumar Kanam da ke jihar Plateau suka samu kansu a wani yanayi na tashin hankali, inda 'yan bindiga suka kai musu hari suka kace mutane fiye da 100, kamar yadda rahotanni suka bayyana. 'Yan bindigar, wanda bayanai ke nuna cewa sun zo ne kan babura ɗauke da manyan bindigogi, sun kuma ƙona gidaje da dukiyoyi ta yadda dubban al'umma da ba su da matsuguni suka fasa daji, wasu kuma na gudun hijira. Basaraken yankin Mumbutbo a karamar hukumar Kanam, Alhaji Isa Ismail ya ce maharan da ke da sansanoni a dajin da ya hada jihohin Arewa maso gabas sun fara lalata hanyoyin sadarwa ne na garin Kukawa kafin suka aiwatar da kashe-kashe har kuma suka shiga wasu ƙauyuka.
Amma kafin wannan abin akwai sakon da suka bayar na cewa kowane bafulatun ya bar wannan dajin. Ina kamar yadda kika faɗa muna tunanin cewa wanda suka san mu ne. Yasa suka ce kowa ya bar wannan dajin don ka ci to idan da hali matakin da muke so a gwamnatanci gwamnati ta dauka shine muna buƙatar wannan kukawa din da su da garga ya kasance an sami jami'an tsaro wanda za su tsaya a wajen da kuma wanda za su rinka binciko waɗannan mutane har a gane ko su waye. To sun ce amma sun ce already an riga an ɗauki wannan mataki wannan mutane din ba su taki karo wasu amma sun can kukawa din akwai irin antina da suka ɗauki yan sun sassare wannan aishi ran da abin ya faru sun yi yanki sun harharba abin da yake connecting din mutane.
Yaya kake ganin kamar za a kawo ƙarshen wannan tashin-tashina ne?
Wannan al'amari ya wuce na shugabancin karamar hukuma. Mun tunanin abin da muke kira ga gwamnati na state da gwamnati na tarayya amma kafin haka matakin shi ne muna boundary muna da iyaka da gwamnatin jihar Taraba state ta kudu muna iyaka da gwamnatin jihar Adamawa state ta gabas muna iyaka da gwamnatin Bauchi state ita kuma ta yi linkin da Gombe arewa maso gabas kenan. To idan da kukanmu za a ji wannan gwamnatin ya zama sun join tax wato sun haɗa kansu wajen kowa ya tura jami'an tsaro in ya so a haɗu a tsakiya to gaskiya muna ganin zai haifa mana kamin ido sannan kuma zai zama an clearing ko kuma an rabu da waɗannan mutane amma in ba haka ba kamar yadda mu yanzu talatu muka dauka Taraba state baka dauka ba Gombe baka dauka ba Adamawa baka dauka ba Bauchi baka dauka ba gaskiya ana kiso ne da kwarkwata dan akwai mummunan daji wanda kuma gwamnati ta killace wannan dajin a matsayin dajin ka na farko kenan. Na biyu abin da zai kawo saukin wannan abu shine muna roƙon gwamnatin tarayya da na jiha ku ba da dama a yi noma a wannan dajin a samu garuruka da zai kawo waɗannan mutanen su bar wajen amma in ba haka ba gaskiya duk matakin da za a ɗauka a jiya Zainab za a yi fito ne da kwarkwata shine dole kawai su suna nan sun samu wani mafaka ne wanda ko shekara 2000 za a yi in ba gawai ta yi da gaske ba ne domin ka samu irin wannan matsalan kenan.
A gefe guda kuwa wani da ya buƙaci sakaye sunansa ya shaida min cewa matsalar ta samo asali ne tun kusan shekaru 5 inda aka fara samun matsala tsakanin barayi daga bangarori daban-daban.
Don wannan abun harkonsu haɗa ne na tsakanin kaman barayi da barayi kenan. Don galibi ne haka ake cewa fada. Wato kuma sai ya zo ya yi shi da ya zama kuma na ƙabilanci wanda bai ji ba bai gani ba ma sai ya ji a kashe shi ya ce ai ƙabilan wani ne. Mutanen nan ba wai gidaje ne yawa ba wai gidaje suke da shi a zaune ba. A'a. A yau sai ka ji kawai sun buga baburansu sai ka ji su a Taraba sai ka ji su ma a Nejama sai ka ji su ma kawai sun tafi can sai ka ji su ma can ma zan fara kawai. Kuma da baburansu manyan babura ne kuma da makamansu suke yawo ba wai gida suka kawo suka zauna ba. To in ka kai za ka yi fito da hoto da irin wannan mutane yaushe za ka gyara wannan abu. Ina da yawan da ya wuce misali gaskiya kuma suna da makaman da duk wanda ya ga yanayin yadda suke yawo tunda ka ga nan yankin daga kamfani nan abun da ya kudu ya kai kambari kan kogin nan kowa ya shiga wannan yake yana gani su ne fa fili ba haɓo ya yi ba ne ya ji ya shiga gari a gona wancan masu zo su masu samu a mutane su masu kashe to kin ga wannan tsari har da Allah ai ya kamata da a ce manyan nan su tsira wa'annan su wannan tun da wai sanannu ne ba wai tsakanin nasu ba su huya min sun san wayancan ɗin da suka ga wannan fitina kuma wayannan ne sun san su to me ya sa ba za a neme su ba sai a zo a yi ta rigingimu haka kawai wayannan su kashe wayannan wayannan su ce ne su rama to wannan abin shi gaba ɗaya yankin kusan ya zama ma ba mutane yanzu kawai.
To a ganin ka ya za a kawo ƙarshen wannan al'amarin?
To ni a ganin ya da manya ne ya kamata a ce da su sa baki a cikin abin.
To amma wani lokaci sai ka ga su 'yan bindigan nan ba sa fitowa su kawo kansu ta yadda za a samu wannan maslaha. Ina za a samu irin wayannan barayi ko 'yan bindiga?
ta hannun manyan su wala ba suna da manya ba kuma su hudu masu huya din sun san manyan wayan kanin su ma wayan kanin sun san manyan wayan nan su haɗu su zauna a duba wannan lamari ya za a iya gyara su.
A daidai lokacin da ake jimamin kashe-kashen na Kanam ne, wasu da ake zaton 'yan sara suka ne suka hallaka wasu mutane biyu da ke bada gudunmawa wajen zaman lafiya a unguwar Rogo da ke cikin garin Jos. Haka ma a ranar Litinin 'yan bindiga suka hallaka mutane 23 a wasu sassan jihar Benue. A halin da ake ciki dai kungiyar matasan Biram ta nuna rashin jin dadinta kan yadda gwamnati ta yi biris da dubban 'yan gudun hijira da ke jihar waɗanda aka raba su da mahallansu. Shugaban kungiyar Daliop Solomon Montiri ya ce gwamnati ta kasa cika wasu alkawura da ta yi.
Dalilin da ya sa mun gani da cewa an yi mana ba daya ba ba biyu ba. Rayukan mutane sun fi 10,000 wanda an halakar da su. Jama'a sun fi 50,000 da aka ciro su daga garurukansu. Ba a ce komai ba. Suna nan suna wurin hijira. Kuma bamu ji aka ce komai ba. Gwamnati ta yi alkawari za a taimaka za a tallafa ba wayannan mutanen da kudi biliyan 10. Tun daga 2018 har wayo ba mu ji labarin komai ba. Aka ce za a kawo police squadron unit a Gashis domin ya lura da tsaro wanda yana ta barki Ladi Riom. Boko da dai sauran garurukan har wayo ba mu ji komai ba. To wannan ya nuna da cewa da hannun gwamnati a wannan abun. Domin wanda ya ki sayar da mugunta, wanda ya ki sayar da tadanci, shi ma ɗaya ne daga cikin yan ta'ada. So ba mu so gwamnati ta kai mu ga mika hannu a kansu da cewa suna da hannunsu. Amma halayen response na government to this thing ya nuna da cewa da hannunsu. In ba haka ba me za a yi alkawari a kasa cika? Bamu sa kalma a bakin su je da cewa ku yi ma wayannan mutanen alkawari ba. Har wayo akwai wani su garuruka nan Plato wanda ai musu wannan abun bamu ji gwamnati ta yi wani abu ba. To gwamnati na su waye? Ko kuma mu ba 'yan Najeriya bane? In ba mu 'yan Najeriya ba sai a gaya mana, sai a nuna mana inda muka fito, sai mu komo wurin. Amma mu dai mun san da cewa mu 'yan kasa ne. To shi yasa muna so duniya ta sani da cewa ana nan ana kakkashe mu, ana mana ta'adanci ba wunin da yayi magana.
Shugaban kungiyar matasan Biram kenan Daliop Solomon Montiri. Masani a harkokin tsaro Akin Mohammed James ya danganta lamarin ne da sakaci daga bangaren masu mulki.
Gaskiya wannan kashe-kashe na al'umma da ake yi, ya abin da ya taga min hankali shine a kwanakin nan da ake aka fara maganan siyasa, aka fara maganan zabe a matso kusa, sai kashe-kashe sai karuwa yake ko'ina. Don ce bi zaɓen gwamnati ba kuma 'yan siyasa kusan ne abin na bani mamaki kaman ana jira ne abin ya faru. Da ya faru za ki ga an hau kan social media ana rubuce-rubuce kuma da sauri-sauri ana neman abinci a kan mutane kamar ana jiran wannan abin ya faru da mutane. Ba a wani shiri a tsare mutane, an yi banza da mutane, wannan ba daidai ba ne. A tura 'yan sanda, a tura kuma sojoji su sai da wannan wurare da ake shigowa. Kuma kuma mazauna wanda za ka ga mutum ya shigo angon kusako ko kuma da wani matsala ba za a sanar da juna ba, ba mu zama a shirye don mu tsare kanmu. Gwamnati kuma musamman wanda ya kamata ɗauko mataki ya kai ishu tsaro ta yi banza da shi wani abin da ya faru a Kanam. Wannan abin da ya faru a Kanam abin da ya hankali ne. An kashe mutane kamar dabbobi a kwanakin baya. Akwai abin da ya faru kamar haka a yankin Karam. Amma ba mu fi ji kowa sai ba. Shi abin ya faru ga ana yawo da jirgi a sama. Wannan ya kamata jama'a su sani cewa sun irin mutane za su zama, sun kuma irin zama za su dinga zama.
A wata sanarwa daga gwamnan jihar Plateau Simon Lalong da sanya hannun hadiminsa Makut Simon Macham ya sha alwashin ɗaukan tsauraran matakan ganin 'yan ta'adda ba su samu wurin zama a jihar ba. Sanarwar ta ce tuni gwamnatin jihar ta tuntuɓi gwamnatin tarayya don kakkaɓe 'yan ta'adda da ke samun mafaka a sassan jihar gami da sanya matakan ƙarfafa tsaro don kaiwa ɗaukin gaggawa a duk lokacin da aka samu ɓarkewar tashin hankali. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Wannan shirin muna da labarai da suka jibanci na guje-guje da kuma na dandam boxing. To sai dai kamar kullum za mu fara ne da ƙwallon ƙafa, wanda halin yanzu club guda hudu sun sami zuwa zagayen semi-final na gasar cin kofin zakaru na ƙasashen Turai. Club ɗin ko su ne Villarreal daga Spaniya, sai Real Madrid ita ma daga ƙasar Spaniya, yayin da saura biyu daga Burtaniya ne da suka hada hadda Liverpool da kuma Manchester City. Shin farko na semi-final din da fafata ne a ranakun 26 da kuma 27 na watan da muke ciki na Afrilu tsakanin Manchester City da Real Madrid. A yayin da zagaye na biyu zai gudana ne a ranakun 3 da 4 na watan gobe na Mayun wannan shekara, domin samun wanda za su buga wasan karshe, wato finals. A dai hannun kuma za a buga semi finals na gasar cin kofin Ingila, wato FA Cup, tsakanin club din Manchester City da Liverpool a ranar 16 ga wata. Sai kuma gudan wanda zai gudana a tsakanin club din Chelsea da kuma club din Crystal Palace a ranar Lahadi 17 ga wata. Sai kuma batun guje-guje, ɗan ƙasar Amurka nan Alison Felix, wanda ta yi fice a fannin guje-guje, na nuni da cewa za ta yi ritaya daga harkar a ƙarshen wannan kakar. Ita dai Alison Felix, yar shekara 26, ta ciyo lambobi guda 11 a gasar Olympic da suka hada hadda zinare 7 da wasu ƙarin lambobi guda 13 na duniya. Ta yi gasarta na ƙarshe na 5 a Olympics da ya gudana a Tokyo. Alison Felix ta samu lambobin zinare guda 4 a gudun 4x400 meter relay, lambobin zinare guda 2 a tseren mita 4x100 relay, sai kuma guda 1 a tseren mita 200. Sai kuma batun damben boxing da ke bayani mai yiwuwa damben da za a sake kafsawa tsakanin Anthony Joshua da kuma Alexander Usyk za a yi shi ne a kasar Ingila. Za a iya tunawa dai Alexander Usyk ya doke Anthony Joshua tare da amshe kambunansa guda 3 a watan Satumban bara. Ana sa ran za su sake haduwa a karo na 2 a watan Yuni ko kuma watan Yulin wannan shekara. Shi dai Alexander Usyk ɗan ƙasar Ukraine ne, shi kuma Anthony Joshua ɗan ƙasar Nigeria ne. Da wannan nake cewa Abdulwahab Muhammad daga Bauchi a Nigeria.
To yanzu kuma ga tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, sunana Dawud Hussein Abdullah, kuma zamu magana akan falalar azumi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a cikin Al-Qur'ani mai girma. Allah na cewa shahrur ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamil ukhra يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتقدروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون. الله سبحانه وتعالى يا وجب تعزمي أغريم بعدان كوميبا سيدا مغاني أبند الله يكي سو مغاني ين عزمي بزي أنفان أبنجي جمد كوميبا سيدا شي عزمي زي زمامان غركواني معنا babban abin da azumi yake koyarwa ga rayuwar dan adam shine hakuri. Hakuri ta hanyoyi daban-daban. Ma'ana kana jin yunwa, in ka dauki azumi za ka yi hakuri da yunwar da kake ji. Kana da sha'awa ta abin da ya shafi mace, za ka yi hakuri da ita. Kana da sha'awa ka sha ruwa da duk wani abin kyale-kyale na duniya wanda zai rinjaye ka, to shi azumi yana kwantar mu da mutum hankali, yakan sa shi yayi hakuri. Shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu subiru wa sabiru wa rabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun. A wata ayar kuma zaka ji Allah yana cewa innama yawaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab, wa ma'ana Allah yana cika mizanin waɗanda suka yi hakuri ba tare da kididdiga ba. Wata ayar zaka ji Allah yana cewa wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmi al-umur. Allah yana cewa lalle wanda yayi hakuri kuma bayan hakurin yayi yafiya akan abin da aka mai, misali Allah yana ɗaya daga cikin manyan ayyukan da Allah subhanahu wataala yake so. To azumi babban abin da yake koyar da rayuwar dan adam shine hakuri. Shi kuma hakuri suffa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma suffa ce ta bayin Allah managarta. Daga dukkan abin da dan adam yake so, idan ya zama mai hakuri to yakan samu abin da yake nema. To idan muka lura za mu ga cewa shi azumi babban abin da muke so a gane akan shi, yana koyar da mu yi hakuri da gabobinmu da cikinmu da idanunmu da dukkan abin da muke bukata. To anan nake ga za mu dan dakata, Allah ya ba mu gudunmawa.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da ma ba da umarni, har ma da injiniyanmu na yau Sidrak, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.